في البلاد.
من ذا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدياء إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت متاعينا. من ذا يفرج كربا بات يضنينا.
Da sunan Allah mai rahama mai jin kai, dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki, tsira da amincin Allah su fara tabbata ga fiyayyen halitta manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayansa da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayan su har izuwa ranar alkiyama. Jama'a sauraro, ina mana sallama irin ta addinin musulunci a cikin wannan shiri namu mai albarka na rayuwa a barkoyi wanda yake zuwa daga gidan wannan radio mai albarka Dala FM muryar zamani, wanda suke watso shirye-shiryen akan mita 88.5, wanda a wannan sati na Juma'a ko ince a kowace rana ta Juma'a wannan shiri yake zuwa gare ku. Muna roƙon Allah madaukakin sarki da ya tabbatar mana da alkhairan da suke cikin wannan rana mai albarka, lokaci da ake amsa addu'a a cikin wannan wuni mai albarka. Allah madaukakin sarki ya datar da mu mu yi addu'a a cikin wannan lokaci. Idan mun yi kuma, Allah madaukakin sarki ya karbi addu'o'in da muka yi. Muna roƙon Allah madaukakin sarki duk wani abu da yake akasin alkhairi, kishiya ta alkhairi, Allah madaukakin sarki kada ya sada mu da shi, kuma ya tsare mu da shi, ya tabbatar mana da duk abin da yake shine mafi alkhairi duniya da lahira a cikin wannan rayuwa tamu. A satin da ya huce akwai mas'ala da malam ya dauko ta a ƙarshen shirin, wanda wata mata ta rubuto tambaya kuma aka amsa wannan tambaya, wanda sakamakon wannan tambaya aka ringa samun wasu tambayoyin suna biyo baya akan yadda ma'amala ta canja tsakanin maza da mata yansu wanda a irin wannan lokaci ko in ce a wannan shirin da muka yi daga wancan zuwa wannan, mun samu kusan tambayoyi da suke da alaka da wannan tambaya da ita wannan baiwa Allah ta rubuto doguwar takarda take tambaya, kuma take neman ayi nasiha ga mazaje dangane da ita wannan mas'ala da zaka ga mutum yana da mata da ƴaƴa, wani ma matan sama da guda, amma lokaci guda ko iyaji ya dan samu dan wani abu a aljihunsa, maimakon ai alkinta waɗanda ake tare da su tsakanin ƴaƴa da matan da tarbiya da ilimi da gurin zama da ciyawa da duka abin da Allah madaukakin sarki ya dora mishi, sai kaga shi a daidai wannan lokacin kokarinsa ya za a yi ya karo wata matar, wanda a wasiƙar da ta rubuto take cewa wani ma matan shi biyu, amma gashi ba a iya rike waɗannan biyun ba da ƴaƴansu, wataƙila ma wani matacce take ƙoƙarin yaya za ta yi ta rike gidan, amma shi kuma tunanin shi kwatsam sai ta ji an ce ai aure zai ƙaro ta uku. Bangare na uku take cewa wani ma baya iya biya wa matan bukata wajen ma'amala auratayya, amma dai duk da haka sai kaga yayi kokarin ya za a yi karo wata matar ta uku ko ta biyu. To wayannan wasu abubuwa ne wanda suke haƙoƙi ne wanda Allah madaukakin sarki ya dora akan al'umma, wanda akwai bukatar tunasar da juna ga sanar da wanda bai sani ba. Shine amfanin shirin wani lokaci zuwa lokaci dama yakan tashi daga ma asalin tarihin sahabbai ko magabata, yakan dauki wata mas'ala ya tattauna akan ta, wanda wani lokacin kuma zamu ga wani sahabin ne ma a tsakiyar tarihinsa zamu koyi yaya ake irin wannan mu'amalar. In mutum yana so ya ƙara aure ta biyu ko ta uku ko ma ta hudu ce, wani lokaci ne ya kamata a ce mutum yayi wannan irin yunkurin na ƙaro shi auren da yake ga yana da buƙatar ƙarawa. Sannan Allah madaukakin sarki bai ban mu haka ba, sai da ya tsara dokokinsa ta yadda ya kamata a kasance. To yaya ya kamata a kasance tsakanin mata da miji in mijin yana buƙatar ƙarin aure? Da yawa wasu zaka ji uzurar kansu, wanda uzurar kan nasu insha Allah mallan zai kalle su a mahangar shari'a cewa ga uzurin da yake sa yake so ko ya sa shi zai ƙara aure, shin wannan uzurin nashi a shari'a karɓaɓɓe ne ko kuwa ba karɓaɓɓe bane? Idan nace karɓaɓɓe, ina nufin mutumin da bai da hali kuma yana buƙatar ƙara aure. Wani lokaci ne ko wani yanayi ne za a shiga ya zamto mutum bai da halin kuma amma gashi yana buƙatar ƙarin aure? A wannan lokacin mai shari'a ta ce menene hukuncin wannan mutumin? Sannan su kuma matan ɓangaren su suma ba za a bar su a baya ba insha Allah. A ƙarshen shirin inda lokaci za mu tabo nasu ɓangaren cewa in mutum mijinta yana cikin wani hali ya kamata ta yi, na babu mijinta ba shi da shi ya kamata ta kasance. Sannan idan ma ba shi da shin kuma yana da buƙatar ƙarin auren ya kamata ta yi, idan ita Allah madaukakin sarki ya wadata ta kuma ya rufa mata asirin yadda za ta iya yin rayuwar ta. Wa'annan abubuwa ne wa'anda suke da buƙatar ƙwarai da gaske malamanmu su fito mana da su a fili domin mu san hukuncen su, domin abu ne wanda yau da gobe duka muna aikatawa tsakanin maza da mata. Wataƙila waɗansu suna aikatawa ne bisa rashin sani, wataƙila waɗansu suna aikatawa ne domin ba su fahimci menene larurar da ta sa za su yi ba ko ba za su yi ba. Yana ganin a gurinsa wannan larura ce, wataƙila a mahangar shari'a kuma wannan abun ba larura ba ce. Wataƙila wani mutumin yadda yake kallon abun gani yake kamar ba shari'a ba ce, babu ruwan shari'a da shi. To kaga duka waɗannan akwai buƙata malamanmu su fito mana da su fili su gaya mana hukunce-hukuncen waɗannan abubuwan. To kaga a lokacin da suka sanar da mu yanzu ya rage wa mutum ya yi aiki da ilimi ko kuma ya yi kishiyar abinda malamai suka sanar da shi na hukuncin Allah madaukakin sarki. Wajibi ne gare mu duka lokacin da muka ga wani abu Allah madaukakin sarki ya kaddara kana ka shiga ciki, to sai ka nemi sani a gurin malamai menene hukuncin wannan abun, domin Allah madaukakin sarki ya gaya mana ka tambayi malamai ko masana, ku tambayi masana idan ya kasance ku ba ku sani ba. To wajibi ne akan mu duk abin da ya taso mana za mu aikata shi, kada mu kalle shi a matsayin kawai mu muke so mu aikata wannan abun ba shari'a ba ce. Ita shari'ar musulunci tana shiga cikin rayuwar musulmi ne ta kowane bangare, ta kowane bari, ta kowane gefe. Shari'ar musulunci ta tsara mishi yanda ya kasance. Shi yasa wani sahabi ma yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba face sai da ya mana bayanin kowane abu, yace kai hatta tsuntsun da yake yawo a sama inda shi sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mana bayanin waye wannan tsuntsun, ya yake kuma menene shi. Kaga abin da ya rage mana duk abin da ya taso ba mu sani ba sai mu tambayi malamai su sanar da mu hukuncin wannan abun, dan mu san ya zamu aikata wannan abun a mahanga ta shari'a. Shari'ar Allah shari'a ce wacce take ta kunshi kowane irin abu kuma ta kalle shi, ta yi masa hukunci abin da ya rage mana kawai bi ya rage mana a kita rayuwa akan samu dama matsaloli ta kowane irin bangare to idan matsala ta zo ma sai ka maida al'amuran ka zuwa ga Allah madaukakin sarki shi ku Allah madaukakin sarki yayin da ka mai masa da abu yakan baka mafita ta inda ma baka yi zato ba baka yi tsammani ba sai ka ga ya warware maka irin wannan abun da kake kokarin warwarewa da yawa matsalar da muke samu idan matsala ta kunno kai mukan yi kokarin warware ta da wayan mu da hikimar mu ne to idan muka je garin warware ta cikin hikimar mu sai kuma mu ƙara da malmalata sai kaga an wayi gari mun rasa inda zamu saka ita wannan matsalar ta ishe mu ta addabe mu amma shi yasa a lokaci zuwa lokaci mun muka samu tambayoyi irin waɗannan sun zo sai mu yi me sai mu tsaya da tattauna da muke akan sahabin da muke tattaunawa sai mu bujiro da ita domin mu tattauna tsakanin mu da masu sauraron wannan tasha mai albarka sannan kuma mu ji hukuncin ita wannan mas'ala daga bakin Dr. Abdullah Umar Usman Gadangaya ga ƴan uwa masu bibiyar wannan shiri za su iya bibiyar mu a kan musamman harkar sako wanda za su turo mana sakon karta kwana akan number 08062000885 amma ina kira ga ƴan uwa sakon ya kasance abin da ya shafi wannan maudu'i da na karanta ko wannan mas'ala da zamu tattauna akan ta yau da yardar Allah idan sako ya fita daga ita wannan mas'ala ba dole ka ji mun karanta shi ba saboda karancin lokaci lokuta da yawa idan mun samu tambayoyi mukan yi kokarin amsa su to zaka ga lokacin zai kure mana ba za mu samu mu amsa ma waɗanda suke da alaka da mas'alar da muke tattaunawa akan ta ba saboda haka ina roƙon ƴan uwa idan za su turo sakunan su ya kasance sakon yayi alaka da wata wannan mas'ala da na karanta ta cewa matsalolin da ake samu tsakanin ma'aurata da yawa za ga dan adam yana zaune da matarsa daya ce ko biyu ne amma idan ya gano wata sai kokarin yaya za a yi ya karo maimakon ma ya alkinta wannan da suke tare watakila waɗanda suke tare da shi ba su da halin da ba ya da halin da ya rike su ko kuma ba ya da halin da yake iya rike su ko lallabawa ake ko kuma haɗin gwiwa ake amma daga ƙarshe idan ya samu hali sai ya ce zai karo wata matar wani ma kafin ya samu halin ana cikin kuncin sai fara kokawar yaya za a yi ya karo wata matar to wannan abubuwa ne su muke da bukata dan uwa inda tambaya ko wani abu da yake damun ka akan ita irin wannan matsala zaka iya turo sako wanda insha Allah Dr. Abdullah Umar Usman Gadangaya ko zai amsa ita wannan sako ko tambaya da ka turo mana da yawa zamu ga cewa irin abubuwan da suke faruwa suna iya faruwa da kowane irin mutum sukan iya faruwa kuma a kowane irin lokaci sai dai mu roki Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya bamu ikon inda zamu tambayar kuma a bamu amsa da ta dace dan mu yi aiki da abin da yake shine Allah madaukakin sarki ya tsara mana a wannan addinin kamar yadda na faɗa da yawa wasu ƴan uwa sun ƙara tuntuba wannan fili mai albarka akan ita wannan mas'ala tun daga satin da ya huce lokacin da muka dan fara tattaunawa akan ita wannan mas'ala din to waɗanda suka yi kokarin bibiya a tsakanin satin yanzu gashi Allah madaukakin sarki ya dawo da mu daga cikin su inda waɗanda suke sauraro za su iya shigowa cikin shirin don su bada irin nasu gudunmawar idan kuma tambaya ce ita ma za su iya shigowa domin su shigo da abin da suke ganin shine Allah madaukakin sarki zai ba mu mafita duk gabaki daya mafita muke nema ta yadda Allah madaukakin sarki zai bada zama lafiya tsakanin ma'aurata wannan shine kusan ginshikin abin da yasa wannan fili mai albarka ya dauko ita wannan mas'ala bayan tambayar da ita wannan ƴar uwa tai ya ba ta ma muhimmanci domin a tattauna akan ta mu ga menene abinda shari'a ko Allah madaukakin sarki ko kuma mahangar shari'a za ta ce akan ita wannan mas'ala. Wasu da yawa zaka ga irin wannan mas'ala sukan yi kokarin su ki tambaya to ga mutum musulmi wanda aka tsara min rayuwa ta auratayya tambaya ya kamata yi idan yayi tambaya wa malamai sai su warware masa kowace irin mas'ala da yake ganin yana da buƙatar yayi tambaya akan ta. Amma rashin tambayar shi kuma wata illa ce wacce zaka iya kokarin yin gaban kanka ko ka ringa kokarin ya zaka bullo mata. Amma kuma sai kaga wata kila a ƙarshe inda kake kokarin warware ta ba nan ne hanya mai kyau da ya kamata mutum ya bi wajen warware ita irin wannan matsala ba, domin shi kowane irin abu akwai abin da ya dace da shi akwai abin da bai dace da shi ba. Akwai lokacin da in matsala ta faru zaka ga fishi za a yi, akwai lokacin da in matsala ta faru zaka ga raha za a yi, akwai lokacin da hanyoyi ne kala-kala da ake bi a warware ta. Amma dukkanin su zaka ga ana zai iya yuwa a ce a cikin ilimi za a yi su, wanda idan an yi su a ƙarƙashin haka zaka ga matsalar za a ƙara kunnawa. Da yawa kuma matsalolin da suke faruwa zaka ga abin da yake janyo su rashin ilimin addinin na shari'a, rashin sanin menene musulunci ya tsara, sai mutun ya rika gaban kansa. Amma da zamu daure mu ringa tambaya insha Allah za mu samu mafita akan kowace irin mas'ala da muke ganin cewa wannan mas'alar ta shige mana duhu. Rashin tambayar abu ne wanda zai iya kai mu ga rashin sanin ita wannan mas'ala baki dayanta, ko in ce rashin sanin mafita a cikin ita wannan mas'ala, ko ma wace irin abu ne, ko wane irin abu ne, rashin tambaya zai iya kai ka ga gabaki daya baka ma san ina ne aka dosa ba akan wannan abun. Amma da zamu yi tambaya Allah madaukakin sarki zai hada mu da waɗanda suke su masana ne akan wannan abun, sai su yi mana bayanin yanda ya kamata abun ya kasance. In muka aikata sai kaga mun samu riba ko mun samu mafita akan duk abun da muke so mu aikata. Allah madaukakin sarki bai bar mu haka ba, sai da ya mana tsari akan kowane irin lamari ta yadda ya kamata a kasance, bangaren ibada ne, bangaren mu'amala ne, wannan mu'amalar da da uba ne, mu'amala ce ta mata da miji, mu'amala ce ta kowa da kani, mu'amala ta kowa da kowa. Allah madaukakin sarki bai bar mu haka ba, sai da ya mana tsari a cikin ta. To mamma matsalar mu sanya ya tsara mana. Idan muka san yanda Allah madaukakin sarki ya tsara mana kowace irin mas'ala, to shine abin da zai taimaka mana gurin mu ga yaya za mu aiwatar da wannan abin kamar yanda Allah madaukakin sarki ya tsara. Neman biyan bukata akan kowace irin mas'ala, kowane irin abu, ya dogara ne ga yadda ka biyar da Allah madaukakin sarki ya tsara maka wannan abu. Amma da zaka kaucewa hanyar Allah madaukakin sarki ko kuma baka sanya ya tsara ba, to wannan abu ne shi kuma wanda zai iya bayuwa izuwa ga barna, izuwa ga daukar matakin da ba shi ya dace mu dauka ba. Sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk da kasancewar su sun yi rayuwa tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallama, duk da kasancewar su suna da ilimi, amma idan wani abu ya zo sai su ga meye mafita, sai su tambayi junan su. Sayyidina Umar Allah ya kara mishi yarda sun dauki hanya sun yi tafiya, sai aka ce musu ai a garin akwai matsala, matsalar noba. Sayyidina Umar sai ya fara tattaunawa da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ya kirawo Quraishawa ko in ce muhajirun wanda suka yi hijira, ya tattauna da su a matsayin sa na halifan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Bayan ya tattauna da su ya kirawo mutanen Madina, ya tattauna da su, me kuke gani mu shiga garin nan ko kar mu shiga? Bayan ya gama ya kirawo dattijai daga cikin Quraishawa ya tattauna da su, yaya kuke gani mu shiga ko kuwa? Dukkanin su suka cimma yarjejeniya bayan tattaunawa yarjejeniyar da aka cimma cewa kada a shiga a ƙarshe sai ga sahabi ya zo ya ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk garin da ake da irin wannan mas'ala ta annoba kada mutane su shiga wannan amfanin sani kenan idan mutun ya kasance yayi sani zai taimaka mishi kwarai da gaske gurin wannan mas'ala da yake nema isan menene a kanta ita duk abin da ya taso komawa zuwa ga malamai shine mafita domin su sun riga sun san hukuncin Allah akan kowace mas'ala sai su ga maka abinda Allah madaukakin sarki yake so ayi akan ita wannan mas'ala kamar yadda na sanar yau wannan mas'ala ce zamu tattauna akan ta a kowane sati mukan kasance tare da ku ni Aminu Khidir Idris tare da Dr. Abdullah Umar Usman Gadanka akramakan lahu satin da ya wuce kai bayani duk da kike a takaice ne akan ita wannan mas'ala da aka rubuto tambaya to amma dai na ga mutane sun bibiya ita wannan mas'ala a tsakanin satin to akramakan lahu me kake ganin ya janyo mutane suke ta bibiyar wannan mas'ala ne
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته قد يتبتغ الله دي ساكي قمامو a wannan wato fili mai tarin albarka na rayuwa a barkoi mun gode wa Allah ta'ala da ya saki hada mu kuma muna fatan Allah ya gyara mana laifukan mu da kurakuran mu ya dora mu akan daidai
amin
lallai kamar wancan satin mun fara tattaunawa akan wata kadiya mai muhimmanci da wata ruwa ce ta rubuto maka tambaya ko
na'am
wanda matsala ce wacce take tana da fadi kwarai da gaske ba za mu iya karkare ta gaba ɗaya ba amma an ta tambayoyi makamantan waɗannan ni ma kaina ta bangare na masu saurara da masu bibiya sun dade yin tambaya akan wannan wato mutum ne da ban sani ba ko zaka ba mu ma'anar dan masu saurare wanda ba su ji ba ma'anar tambayan ta
ita tana tambaya akan mutumin da yake da matarsa wata kila yana da mata ɗaya ko biyu baya iya rike su
wataƙila
ita ce ma take tallafawa gidan yake tafiya ga magana ilimi ciyarwa shayarwa gurin zama lafiya da sauransu amma kwatsam wani ma ya samu kuɗi maimakon ya alkinta su sai ya karo aure wani kuma kafin ma ya samu kuɗin ana cikin halin babun sai ya ce aure zai kara wani ma zaka ga mata biyu ne da shi sai kokarin kuma ya za a yi karo ta uku wannan maza take so na farko a gaya musu hukuncin haka sannan a ja hankalin su a yi musu nasiha akan kuma ita wannan mas'ala da suke aikatawa
to ba laifi ina ganin kamar akwai buƙatar a je sashen tallace-tallace ko da sanarwa kafin na fara jawabi na
to akramakan Allah masu sauraro bari mu je sashen mu na tallace-tallace mu ji abin da suke dauke da shi kafin mu dawo sai mu dora daga inda muka tsaya
ruwaidaka فالهموم لها رتا
Asura robar kanmu da dawowa a cikin wannan shiri mai albarka wanda yau kamar da na sanar yake karasa tattauna da ya fara akan mas'alan mata da ta rubuto mana akan karin aure yadda mazaje suke yin yanda suka ga dama to akar maka lawo kafin kama dora akwai tambayoyi da yake da buƙatar mu haɗe su da wannan yadda zaka amsa
bari in kammala dan kar abana in na kammala sai a karanta mun tambayan
na'am
kamar yadda muka fara tattaunawa a wancan karo ko wancan satin mutane ya kamata su fahimta cewa ba nema ake a tauye maza hakkinsu ba
na'am
maganar namiji ya ƙara aure idan yana sha'awa ko yana da dama wannan akwai shi a shari'a kuma babin sa abu da yake ba a rufe yake ba kuma dama ce ta namiji yayi kuma ba sai matarsa ta bashi dama ko kuma ta ki bashi dama ba amma magana ta gaskiya ya kamata mutane su yi wa kansu adalci su yi wa kansu gaskiya su taimaki kansu kuma su fada wa kansu alheri yayin da mutum yake zaune da matarsa a irin wannan rayuwa da ake ciki ta rashi da kunci da babu abin da yake hakki a kansa a shari'a na dole shine ya tsaya ya kula da nauyin iyalansa wajibin su cin su shan su maganin su asibitin su duk a kansa ya sauke wannan nauyi na tilas shine larura shine dole a kansa ya samu yayi idan aka ce akwai wani abu na tilas da aka wajabta maka to wannan fa Allah zai iya tambayanka a kansa idan baka sauke wannan nauyin ba yayin da kuma mutum ya tsallake wannan nauyi ta tilas da ke kansa sai je dauko wani abu na nafila wanda ba dole bane to Allah zai kama shi yanzu kaga misali wannan mata da tambaya mijinta suna cikin hali na matsi baya iya ciyar da su baya iya daukan nauyin su a wannan lokaci da yaga ya samu wata dama ko yayane ne sai je ya ce zai kara musu aure ko ya kara mata aure na farko ina jan hankali ga iyayen yara su kansu da suke bayar da ƴaƴansu a aurar da su din ya kamata idan aka zo neman ƴar mutum shin kaga wannan wanda zai nemi ƴarka zai aure ta shin zai iya kufuin ta ne
zai kufi
mana sa'anta ne
na'am
in nace sa'anta zai iya wato zai iya daukan nauyin ta kuma
na'am
ya aure ta ya dauki nauyin ta kuku shi ma igiya jike ne ba zai iya rike ta ba dan akwai yayin da ba za ka iya rike su ba malam
na'am
ba za su ruku ba kuma a duba shi kansa yayi gidansa yake babu laifi dan ka lura da ka binciki gidan mutum shi yana iya rike nauyin gidansa da iyalinsa yana biya musu kudin makaranta yana ciyar da su yana daukan nauyin su kuma me sana'arsa nasa ne ko yaron wani ne a kasuwa wanda yake nasa ne kaga yana da wuka da nama a hannun shi wanda yake yaro na kasuwa kuwa sai an dan tsakura an bashi yanzu akwai yaron kasuwan da zaka ga wallahi matansa sun fi na mai gidan shewa kuma wannan kasuwar ita kadai ido gare da ita yanzu za a yi gaskiya a nan gurin ta yaya ta ina yake samun abin da zai ciyar da su kullum hakuri zai ta ba su so magana ta gaskiya iyaye ya kamata a rinka lura kafin mutum ya dauki yarsa ya jefa ta cikin tasku cikin talauci cikin bukata ya tabbatar da wanda zai ba da yarsa zai iya rike ta wannan kenan sannan ita kanta yarinya ba wai burin da kishin ai auren kadai ba a'a shin idan an yi auren yaya zaman zai kasance akwai wadanda suke makareta ne mutum in ya zo kafin ya aure zai ta ƙarya ke tayin kuru dan abin da ya samu ya tadi ba yana kawo yarinya wannan abin da yake kawo mata din shi take yaudaruwa take ruduwa ta dauka cewa in an je rayuwar auren ma abin da za a samu kenan wanda kuma galiban maza akwai masu yaudara da ha'inci yayin da suke neman aure su yi tayin ƙarya to kaga wannan ba daidai bane kuskure ne kuma idan mutum ya riga ya aure to ya kamata ya sani da ci da sha da lafiya da sutura da larurar iyalin mutum da ƴaƴansa gabaki ɗaya da gidansa komai da komai wallahi yana wuyansa to kaga bai kamata mutum ya zo ya dora wa kansa nauyin abin da bai zai iya ba amma wanda zai iya yi zai iya yi halal ne Allah ya halalta masa akwai wanda yana ganin kowa ya san hanyar samunsa kowa ya san abin da Allah madaukin sarki ya hore masa su wanda ya ga yana da shi zai iya yi amma wanda yake ga yana cikin matsi yana cikin kunci gaskiya ba daidai bane abin da ake yi mutum ya zo bai gama sauke nauyinsa nan ba ya je wuri ya kwaso wani su zo suna rayuwar hasbunallahu wa ni'mal wakilu bayan da za su yi sa kansu bayan da za su samu magani ƴaƴansa ba za a iya biya musu kuɗin makaranta ba wane ne da sauran dai matsaloli wanda kuma wannan zai kai ga shi kansa auren ya samu lalacewa a ga matar ta rena shi ta rena zamantakewar da suke yi a gidan ta rena ainihin wato ba na sunan shi dan abin da yake kawo mata saboda abun baya isa abun baya wadatarwa ta yi kaza da sauransu so muna kira ga iyayen yara da kuma su mazaje a ji tsoron Allah kuma duk lokacin da mutum zai yi ya rinka sanin cewa shi dinnan ma fa zai iya yi wa ya hafi ya mace ya zo ya damka ta ko ya miƙa ta ga hannun wani ba zai ji dadi ba ko da wasa idan yaji cewa baya rike ta. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da mu kulawa da iyali, ya ce khairukum khairukum li ahlihi, mafi alherin ku ya ku yan uwa shine wanda ya fi alheri ga iyalin shi. Khairukum khairukum li ahlihi, mafi alkhairi shine wanda ya fi kulawa da iyalinsa. Yace wa ana khairukum li ahli, ni kuma ni ne nafi ku alkhairi ga iyalina, ni nafi ku alkhairi ga iyalina. Ashe al'umma Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana daga cikin abu mai kyau ku yi kokari ku kiyaye ku koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wajen kulawa da iyalin ku. Macen nan tana zaune a gida, ba za ta je kasuwa ba, ba za ta je makaranta ba, ba za ta je kaza ba, ba za ta je kaza, tana zaune ita za ta ma hidimar ƴaƴanka, ta kula ma da gidanka, ta maka gadin arzikinka, ta kula ma da ainihin wato duk abin da ka mallaka, sannan kuma ka zo ka tozartar da ita. Gaskiya wannan bai yi ba, wannan kuma zai zama zalunci kenan. Kenan aure bai zama wajibi akan wannan mutumin ba.
Na'am.
Kuma idan har yayi haka gaskiya bai yi abin da ya kamata ba. To matar da mijinta ya mata haka ya za ta yi. Suna cikin hali na kunci da matsi din ya je ya rikito mata auren ya kawo. Ya za ta yi? Sai ta yi hakuri.
Sai ayi auren.
A to za ta iya hanawa ne? Malam. Idan da yadda za ta iya ba da shawara kada a yi. A kula mata da hakkinta da na iyalinta da na ƴaƴanta a matakin farko. Ta bi hanyar da ta dace a shari'a, ta dakatar da mijin nan kada yayi auren nan. To wannan zai yi kyau ware. Idan ku bayan da za ta yi, to sai dai ta hakuri.
To bisa shawara malam, wanda wace hanya kake ga za ta bi ta dakatar da shi?
Ta zauna da shi ta yi mai bayani, ba mijinta ba ne? Ta zauna da shi ta kora mai jabi, ta cewa ne tsakaninka da Allah bukatun da muke da shi a wata, dan Allah kana iya biya, kana iya bani kaza, kana iya wa yaranka kaza, kana iya musu kaza. Gidan nan gidan haya muke ciki, nawa muke biya a shekara, kaza muke biya, don Allah ka faɗi a tsakaninka da Allah wannan nauyin kana iya yi, larurar mu ta asibiti kana iya biya mana bukatun mu, abu kaza namu kana iya yi. Ka gaya masa ai miji da mata ne akwai mutual understanding a tsakanin su, kyakkyawar fahimta, ko baka bane da kauna a tsakanin su. Kai masa kada ta mai da shi dodo, tana jin tsoron sa ba za ta iya gaya mai ba, ta kora mai jawabi eh ana iya yi. Sai ta gaya mai aiko baka iya yi, su fahimci juna. Idan bai zai daina ba, ta hada shi da waliyansa, ta ce ku ne kuka daura aure na tsakanin na da wani, amma magana ta gaskiya ku gaya masa gaskiya, aure ba wasa bane ba, kada ka auro wata, ka zozartar da mu ka tozartar da ita. Idan bai yi ba, ta hada da nata waliyan, in bai yi ba, in yana da malami, in halaka da malamai ne, ta hada shi da malamansa su ba shi shawara. In yana da mai gida a kasuwa ko a gurin aiki, ta hada shi da shi a nuna da hanya mai kyau. Ka ta fada dan mace idan ta je kai kuka akan mijinta zai kara aure, galiban abinda ake fahimtanta zafin kishi ne yake kai ta hana ta mijinta ya kara aure, ta ci ta hana mijinta ya kara aure. A bayani za ta yi na fahimta da ganewa. To akwai mazajen da kuma ba sa son haka, dan suna daukan wannan abun to nan asiri ne.
Haka yake,
ba su yadda ba. So sai kokari ta ganar da shi tsakaninta da shi. Idan kuma ya kiye tubure, to wannan kan kuma gaskiya sai dai a ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel, dan tabbata ta wahala. Kamar yadda yanzu wasu matan suke cikin wahala. Allah ya mana mai kyau.
Amin.
Me kace?
To akramakallahu, a haka dai tsakanin wannan satin akwai tambayoyi da suka shigo, wanda suke da alaka da wa'annan.
Na'am.
A ta farko mallan tana tambaya ne akan ita tana da miji kuma suna da ƴaƴa. Mijin sai yaje ya karo aure. Da ya karo aure, sai kasance abincin da yake bai waccan mara ƴaƴa, ita ma mai ƴaƴan daidai haka ake raba musu. To akramakallahu, ya za ta yi anan ko da haka dama shari'a ta ce ayi?
Rasulullahi wa ni'mal wakeel. To jama'ar musulmi, yayin da mutum yake da mace suna zaune da ita, kuma Allah ya musu arzikin ƴaƴa a tsakanin su, to sai kuma yaje ya auro wata mata. Idan yazo zai raba, tsari na shari'a, tsari na adalci, tsari na gaskiya, ba son zuciya ba. Idan yazo zai raba musu abun cefa ne, a wata-wata ake bada kudin cefa ne, a'a duk bayan sati biyu yake bada kudin cefa ne, to yanda zai shi ne, ita wannan mata a mai ƴaƴa sai ya ware ta gefe, ya ba ta kasanta ita kadai banda ƴaƴa. Sannan ita ma wacce amarya da ya aurota, ya ware ta gefe, ya ba ta kasanta ita kadai
tunda dama bata da yaya
dama bata da yaya mumtaz to sai ƴaƴan su ma a basu nasu kasan su in ya ga dama ya ajiye a tirakar su ya rinka ba wa yaran sa sabulun wankan su da omon wankan su da wankin su idan kuma ya ga dama ya ba wa uwar su yace haka aikin kasan da adalci ke wanci Zainab ga naki Maryam ga naki Juwairiya ga naki misali to ita Juwairiya tana da yaya wata kila ita Ramatu tana da yaya ita wanci tana bata da yaya to me yayan nan sai a ware yayan ta kayuka nawa ne sai su ma a basu omon da zai ishe su a wata a basu sabulun da zai ishe su a wata na yayan in ya ga dama in mata biyun suna da yaya sai ya hade yayan ga baki ɗayan su yace ga na ko in akwai babba a cikin su a basu ya rike ya rinka basu ya cire abin a hannun iyaye saboda kar ma kishi na mata ya shiga sharri kaza akwai ƴan sharri wata sai tace ai wance ma ninka mata yi amma kuma ya ninka mata ne ai dan saboda tana da yaya
hake
to in ya ware ya ba wa yaran ko kuma shi yake ba yaran DIDD ko kuma ya dauka ya ba wa uwar yara ya ce ke ga na ƴaƴanki amma wallahi ba daidai bane malam zalunci ne mace tana da yaya biyu uku hudu ka zo ka bata kasan iri ɗaya da kake ba wanda bata da yaya wancan bata da ɗako ɗaya ko tana da ɗa biyu wancan tana da ɗa bakwai dukkan su a wata ka zo ka basu 2500 tilka idan qismatun diza wannan rabon na zalunci ne babu adalci a ciki dole a ware wa mace nata na yayanta daban
to ka san akramakallahu watakila ita wannan amaryar an ba ta kaso daidai da ita waccan mai yayar watakila saboda ka san amarya ana so a dan kyautata mata kuma zai ishi waccan din ita ma wannan zai ishe ta in yi haka yayi laifi
kamar ya kyautata mala Aminu ban gane wannan jawabi naka ba
ita amarya akramakallahu ai kaga ana dan kyautata mata saboda sabuwar zuwa ce
okay ita uwar gida kuma a kashe ta
ko a'a na ban akramakallahu in ya tashi abinda zai ishi uwar gida da yayanta zai ishe su haka ibai amarya ita ma
babu dalili a shari'a yayi wannan
dan kyautata wa
mana zalunci ne wannan
na'am
zalunci ne wai yace ka kyautata wa amarya wai wannan karatun daga ina aka samu shi mallam Aminu
aka rawallahi
wai shi a kyautata amarya ita uwar gida a kyaleta kaga da uwar gida da amarya ko yau ta zo sabuwa garan yau din nan ta zo sabuwa duk wasu dai uban su zai sunan su matan aure
na'am
ina fatan kana fahimta da ka in dai rabo ne mutun zai yi haka annabi yake yi idan an kawo abin rabo da Aisha da Nana Sauda da Nana Ummu Salama da wacece da duk matan annabi in yazo kakkasawa yake ke gana ki ke gana ki sai ya ubangiji wannan shine rabona a cikin abin da na mallaka ya Allah ga rabona a cikin abin da na mallaka ya Allah kada ka kama ni akan abin da man mallaka ba idan har manzon Allah zai didita tsakanin matansa ya bawa kowa abin da ya cancanci ta nata to kaga ai tsakani da Allah wannan ba daidai bane wani yazo cewa idan amarya ce wai yazo ya bata yanzu abin da kike nufi kamar yanzu ita mai yayan nan naira 700 zai ishe ta da ita da yayanta a wata sai ba ta 700 kuma yaje ya dauki 700 ya ba amarya haka kike nufi ai an zalunce ta yanzu ita wacce za ta iya kashe wata kila 300 zai ishe ta kaga ya mata karin 400 sai ta je ta sai kayan kwalliya da kayan ado da za ta burge mijin wacce kuma ya bata cikin tsumma cikin wahala ba zai yi ba kowa ya bata daidai iya kasanta kuma iya daidai rabanta
to Allah ya samu
abin da ya kamata a yi kenan malam
akramakallahu wannan take cewa mijinta yana nan da ita kuma ya hana ta haihuwa suna cikin wannan yanayin hana ta haihuwa kuma sai ya karu wata karshe ma da ya karu watan sai ita ya kaurace mata ma gurin mu'amala auratayya kwata-kwata ya kaurace mata to akramakallahu me makuta me ya kamata
to kaga magana ta gaskiya wato abubuwan da ba su da dadi wallahi yanzu ka duba irin wannan yana tare da ita baya wato shi baya san haihuwa baya san haihuwa ya ce baya san haihuwa kuma ya ji ya karo wata mata sabuwa kaga dai dole ya kara haihuwa to wannan yana nuna cewa baya san haihuwa da ita ne ba wai haihuwa ce baya so ba kwata-kwata a itan ce ta ishe shi ya haihu da ita kuma ya gaji da saduwar aure da alakar aure din da ita to kaga wannan Allah tabaraka wataala yayi magana a cikin alqur'ani cewa idan kun aure mata ku yi adalci tsakanin su
haka ne
duk da cewa akwai adalci na cikin zuciya na soyayya baka iya daidaitawa ba dole ka ji kana son wata sama da wata walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum amma Allah ce fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqa ba za ku iya daidaita wa ko kun yi kwadayin ku daidaita soyayya da kuke wa matan ku a cikin zakatan ku ba za ku iya yi ba ko da kun yi kwadayin haka amma fala tamilu kullal maili kada ku karkata dukkan karkata fatadharuha kal mu'allaqa ku bar wannan mata wadda ba ku son ta kaman mu'allaqa ratayya wannan matar da kuke fada amma da ita mu'allaqa ita kamar matar aure kamar ba matar aure ba saboda ya daina zuwa gurin ta to me amfanin ta kenan ya hana ta haihuwa a can ya ji ya karo wata sabuwa za ta ci gaba da haihuwa ta zube na ta ƴaƴan yanzu kuma abun mamaki dan zalunci kuma ya kaurace mata saboda baya so ya haihu da ita muna fada muna maimaitawa kullun namiji idan yana zaluntar mace fa ya sani zai haifi ƴar sa mace wallahi sai an rama akan ta
okay.
in Allah ya so da alƙawari ne duk wanda ya daure ƴar wata ya cutar da ita to ya sani sai ƴaƴan sa an zalunce su ma ko kuma dan sa namiji ya je fada hannun wata mace ta gana mai azaba
akram kallahu wannan maganar da ka faɗa wata kawa ce ta wa kawarta addu'a Allah ya bawa danta mijinta Allah ya bawa danta mata kamar ita yace kar a ƙara mata wannan addu'a
kago ita kanta ta san shi da ita to yanzu misali yanzu mutum yazo yana wannan tsayar a gida yana gane azaba wa matarsa shi baya tunanin ƴaƴansa wannan fa kafin lahira fa mallam so wannan abun zalunci ne ba daidai bane dole ne ya bata dama ta ci gaba da haihuwa babu dalili a shari'a kawai mutum wai zai ce wai shi ka gane kwata-kwata wai matarsa wai bari ya haihu da ita ba babu dalili indi lafiyar ta kalau babu dalili zalunci ne wannan kuma ai at the same time a wannan lokaci kuma yaje aure wata su ci gaba da aihuwa kuma ya kaurace mata baya saduwa da ita ya zalunce ta ya kamata ta daukaka karanta zuwa iyaye zuwa na gaba
na'am
Allah gane da mu
amin akramakallahu ga wata tambaya da take cewa ita tana zaune da mijinta kuma ita bata yi karatu ba saboda haka suna nan sai kuma yaje karo aure da ya karo aure amma sai ya auro wacce take ita kuma ta yi karatu saboda haka bayan kuma nan ma sai ba ta dama ta je ta ringa yin aiki ita wacce ta yi karatun
sabuwar kenan
to akaran kallahu me ya kamata ta yi ta haƙura ko dai ta nemi ita ma haƙinta
to na farko dai kullum namiji an faɗa malamai sun yi bayani duk wanda ya san bai zai iya adalci ba kai ya ƙara aure
na'am
duk wanda ya san bai zai iya adalci ba kai ya ƙara aure dan dalilin wannan auren zai iya sa mutum wuta in dai bai zai iya adalci ba to rin wannan zaluncin zai iya sa shi ya shiga wuta yanzu a nan guri ita ya hana ta je ta karatu ya hana ta je ta aiki Allah da hikima irin tasu kuma sai ya jarrabe shi da wata mai karatu kuma mai son aiki kuma ya aure ta ya ba ta dama ta ci gaba da karatun ta kuma ta je ta yi aiki to ita kuma wacce mai matsayinta shine idan tana sha'awar ta yi wannan karatun ta je ta yanki form ɗinta ya ba ta dama ita ma ta je ta yi karatu kamar yadda ya ba wannan dama to ita ma wacce sai ya ba ta dama ta je ta yi karatu kuma idan ta gama karatu kamar yadda ya ba wannan dama ta je ta yi aiki to ita ma wacce sai ya ba ta dama ta je ta yi aiki idan ku bi haka ba to yayi zalunci dan babu dalilin da wannan zaka ninki meta ka hana ta ta samu amfani na duniya ita wannan ka bata dama in za ka hana gaba daya
in za a bari a bari
in za ka bari ka bari gaba daya ita wannan matar kaddara yanzu ta fada cikin wannan yanayi sai ta lallabi mijin ya bata dama alƙalin tana da sauran shekaru ta je makaranta ta samu ta yi karatun ta kiyaye mutuncinta da addininta da darajarta sannan kuma in dai har akwai ƴaƴa ina ba da shawara ta haƙuri tarbiyyantar da ƴaƴanta da zai fi mata mutunci zai fi mata kima gaskiya akan ta ce za ta fita je ta aiki tunda yanzu alamu yana nuna cewa watakila ta ɗebi shekaru da yawa amma ba mamaki watakila kuma ƴaƴan ba su da yawa ko kuma akwai masu kula da ƴaƴan in ya bata dama ta je ta zanyi aikin ta bai zai taɓa addininta da mutuncinta ba ta je ta aikin ta kuma yana da kyau ya sani hakkinta ne ya bata dama ta je ta yi tunda ya ba wa waccar matar dama wato abinda ake so a yi balance ya zama daidai wa daidai miji kada ya cutar da ainihin wato matarsa ta kowace hanya
to akar makalla na ji da yawa tambayoyin kakan ce an yi zalunci to akwai wata magana da nake ji ake faɗa ban san yaya take ba cewa in dai an yi zalunci tsakanin mata da miji to Allah madaukakin sarki bai fiye bari ba tun a nan duniya sai ya saka wanda aka zalunta
haka ne haka malamai suka faɗa ba wai ma sai tsakanin mata da miji ba duk wanda yake azzalimi ne a nan duniya yake zaluntar mutane ko shugaba ne ko wane ne ko mene in dai mutum juniyarsa dabi'arsa zalunci yana zalunci to Allah yakan gaggauta ukubar zalunci tun anan duniya kafin lahira kenan kaga wannan wanda yake wannan dabi'ar musallam a gidanka a cikin iyalanka Allah yakan kassara maka hanyar dukiyarka wallahi saboda zaluntar iyalinka da kake kaga kasuwancinka ya lalace ka kasa ganewa jari yana ta karewa ashe azzalimi ne kai a cikin gidanka a cikin iyalanka ko a cikin yayanka kaga wasu abubuwa ko larurori cututtuka suna damunka duk abin da ka sa a gaba ilalace ashe tsakanin iyalinka ne baka yi musu adalci so duk wannan abu yana faruwa mallam Aminu kuma ya kamata mu ji tsoron Allah wato harkar iyali dinnan mu dai tana damun mu sosai anan ka lura duk lokacin da aka kawo mana wata fatawa da cewa harkar zamantakewa ta iyali sai ta ja mana lokaci
sai ta ja lokaci
ayi ta tambayoyi relevant tambayoyi
wannan ga sunan ma akara maka lawo ba za su karanta ba su da adadi
abubuwan ga sunan tari da yawa sai dai mu ci gaba da karatun wani sati a dan ɗebo wani bangare kaɗan a dan daɗa mu daɗa ragewa amma gaskiya wannan yana nuna cewa gidajenmu wuta yana ci a cikin gidajenmu malam
hakiki
ana cutarwa yanzu in ka zo bangaren mazan su kansu Allah nake gaya maka bangaren zaluntar mata yanda suke zaluntar maza suke cin mutunci suke bata suke musu abubuwa Allah abin zai baka mamaki so gidajen namu mala akwai datti da kazanta a cikin gidajenmu dole sai mun gyara Allah gyara mana halin mu da dabi'armu
amin
masha Allah
masauraro duka duka iya abin da zamu iya kawo ku kenan
Allah anta asbaruka wa tu ilaik
akwai sakunkuna da suka shigo muna ba ƴan uwa hakuri sakamakon karancin lokaci ba mu samu damar karanta su ba a madadin jagoran wannan gida mai albarka Ahmad Ghazali Yakubu Asma'u Sadiq shugaban shirye-shirye Abba Haruna da ya sadan da ku Amina Khidir Idris nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh